أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, kira da aminci Allah su tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masu albarka, masu sauraron mu na nesa da na kusa, daga wannan gidan radio mai albarka, gidan radio murya al'umma, kamar yadda kuka saba sauraren barnamij na ilimi da fahimta, shine jagora a yau ma muna tare da Sheikh Abdul Malik hafizahullah
al-wajirin malamai.
A yau mallan zashi muna bayani game da abin da ya shahi qawaid fi asma'illahi ta'ala. Mallan mutane da dama suna saurare suna jin qawaidun fi asma'illahi ta'ala. Me ake nufi da wannan qawaid? Muna son mu san su bi tafsir.
Haka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وما سو البركة ما سو كلمة دام تشي ناتي ما سو كلمة رسول الله أشي كم منا جدنا تي في نام أنت أنا جدنا راديو نيمكي ما سو رسول الله منا مكوك إسوة الدين المسلم تي منا تاريدا دام وامالن سنوسي kamar yadda muka sani muna gabatar da mawdu'ai kamar dai bare da muka saba a fage ko fili mai sunan ilimi da fahimta su ne jagora. To kamar yadda malai ya gabatar da tambaya na mi ake nufi da al-qawa'id fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatih. Kalima ta al-qawa'id kalima ce ta jam'i ne na qa'ida. Qa'ida da larabci idan anka ce qa'ada shine ya zauna, yaq'udu yana zaunawa, an gane ko? In kuma anka ce jalasa shi ma ya zauna, yajlisu yana zaunawa. Wadansu malamai sun ce duka ma'anar su daya, wasu ka ce a'a wanda a tsaye shi ake ce ma uq'ud, wanda yake kwance sai a ce masa ijlis dan bambanta wa tsakankanin su a cikin al-furuqul lughawiyya. Al-muhimu dai al-qawa'id jam'i ne na al-qa'ida. Al-qawa'id jam'i ne na al-qa'ida. To dama fawa'il jam'i ne na mu'annaf. Duk inda suna ya kasance na mace ne, malaman lugha suka ce to in za a yi jam'in sana taksir ana yi masa jam'i na fawa'il. Kenan wato ka'ib budurwa wanda yake kamar nonon ta ya fito tsaye. Jam'in shi kawa'ib, Allah ce wa kawa'iba atraba, amma bai dauki ta'un ba saboda dama namiji bai da wannan sifa din. Kamar al-ha'id ne bai da ta'un saboda namiji bayan haila sai a ce al-ha'id ba, sai an ce al-ha'id ba. To dan haka al-qawa'id jam'i ne qa'ida, kinan ya samo asali daga abin da asalin zama shine na rufin as-sukun wa adamu al-ittirab, yana rufin an zauna cak ba tare da ana gargada ba, ana motsi, an gane ko? To daga nan aka samu zama, to kuma daga nan aka samu ka'ida, saboda ita ka'ida abu ne wanda yake cak a zaune, baya canzawa, sai dai ana iya kebance wadansu abubuwa da ake kebancewa cikin ka'ida, abin da ake kira al-istithna'at. To shi ake kira aka al-qawa'id, jam'i ne na al-qa'idatu. Amma sai mun yi hattara dan daga inda asalin wannan kalma ya samu asali na ka'ida, wato wani lokaci ana nufin macen da take zaune, in an ce ka'ida ya zamna al-qa'id wanda yake zamne, sai kuma mun hankali an ce al-qa'id da al-hamza na nufin jagora, daga qada ya kudu ne. To al-qa'id da ainun namiji wanda yake zaune, al-qa'idatu mace da take zaune, to jam'in ta al-qawa'id. To haka kuma al-qa'id wani lokaci na nufin mace da girma ya kamata. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu An-Nur yake cewa wal qawa'id min an-nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa alayhinna junahun an yudana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Kaga al qawa'id min an-nisa'i mata wanda suka yi zaune, ma'ana waɗanda sun ɗebe tsammanin za su yin aure. don saboda suna ganin mata ba su da shawa zuwa gare su su ne ake magana anan kakkace na alqawaid matan da suke zamne suna kallon titi ba haka ake nufi ba ko ko alqawaid nan ba jam'i ne ka'ida ba to almuhimu ita alqaida shine abin da yake ko da bahaushe malam bahaushe ce wato ka'ida wato abinna wanda yake kamar matsayin doka wanda ake bi wadanda ba a saba musu to fi asma'illah a gurguje cikin sunayen Allah al asma' jam'in na alismu suna jam'in shi asma an gane ko yana da lugha guda shidda mai soyayya kuma cikin alfiya sharhi na ibn aqil zai garin wadannan suna yana da al mufrad yana da lugha guda shidda asma'ullah sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sifat sifofin Allah jam'in na sifa wanda ya samo asali daga wasafa yasifu an gane ko marmakon a ce wisfa sai an kace sifa aka shafe wawun kamar wa'ada ya'idu idatan aslin shi wa'idani in ji malamai wathaqa yathiqu sai an ce thiqa aslin shi withqani dan haka sifatullah sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to ka'idodin da za su karantar da kai ka san wannan to kaga ba karamin ina ganin karatu bane dan haka zamu yi kokari mu ga waɗannan ka'idodin mun fahimce su domin babban ilimi shine sanin Allah ka san wanda ya halice ka shine babban ilimi idan mutum bai san wanda ya halice shi ba duk ilimin da ya tara a duniya shi wannan mutumin suna ne ajhalul jahilina duk yadda ka kai ga ilimin duniya ka zan professor ka iya kera jirgin sama ka iya kera mota ka iya shiga jirgin ruwa ka iya bincike cikin ruwa ka iya technology ka iya ilimin sararin samaniya ka san abubuwa ka san meteo yadda ake ruwa da mi duk ka kare da geography da history ka zan professor in baka san Allah ba to kai jahilin jahilai ne dalili kuma ka kalinci halitta amma baka karanci wanda yayi halitta ba to ka ku ga gungaba babban barma irin wannan ba mun ce karatu wadannan abubuwan bai da amfani ba a'a amma bai kai kimar sanin Allah ba domin ya kamata ilimin mukan da muke karatu a kasashen musulmi bayan mun karanta kasa mun karanta kasa da yadda ake noman kasa da mutanen da ke bisu don kasa to waye mutanen waye kasar waye tsiron waye halicci zamanin waye halicci rana waye halicci wata ah yo duk ilimin ka in baka san wanda ya wadannan halitta ba to ai kaga karatun ka ya zan jahilci dan haka dole a hada biyu a kai karatu gurgudun abinda Allah ya sanar da mu wanda ya kamata mu sani game da ubangiji sannan kuma mu karinci halitu dan mu san hikimomi wanda yana daga cikin abin da bai ƙara wato tabbatar mana da imani mu ganin hikimomin da ke cikin halittun da Allah subhanahu wataala yayi na'am
Allah ya saka da alkhairi sharful ilmi bi sharful ma'lum
na'am
malam kaida ta farko malamai suna cewa asma'ullahi ta'ala kulluha husna suna ya Allah madaukakin sarki dukkan su kyawawa ne
na'am
me ake nufi da wannan ibara
to cewa sunayen Allah dukkan su kyawawa ne kaida ce mai kyau dukkan mu dan adam muna da wato sifofi muna da sunaye wani lokaci zaka iske mutum yana da suna guda an san shi da shi wani lokaci kuma mutum yana da suna fiye da ɗaya to zaka iske cikin sunayen shi akwai mai kyau akwai wanda bai da kyau musamman suna na abokai zaka iske wani lokacin ana tashi yara zaka iske ana maka wani suna wanda in ka girma baka son wannan sunan kaga kana da suna mai kyau kana da wanda bai da kyau ko ba haka ba kuma dukkan ayyuka na Allah subhanahu wataala misali tunda kowace sifa tana tare da aikinta wanda take da ta'addi kaga sifofin Allah subhanahu wataala misali idan suna tare da aiki aikin mu dan adam zaka iske wani yana da kyau wani bai da kyau ko ba haka nan bane wata magana wanda mutun yayi akwai mai kyau akwai da bata da kyau to amma shi Allah komai nashi mai kyau ne to nan da anka ce asma'ullahi ta'ala sunayen Allah ko kulluha husna dukkan su husna mafi kyau ne nan akwai kuskure da yawa daga cikin masu fassara suka sun ce ai sunayen Allah dukkan su kyawawa ne a'a ba haka ake nufi ba in an ce hasanun mai kyau hasanatun mai kyau ko mu ce kyakkyawa ko ba haka ba to amma in an ka ce ahsanu shine mafi kyau to kishiyar sa ko mu ce mace muannaf kenan sai a ce husna husna mafi kyau to nan Allah subhanahu wataala da kanshi ya tabbatar da wannan na farko a cikin suratu wato al-a'raf Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau ba wai masu kyau ba fad'uhu biha ku kira Allah subhanahu wa ta'ala da wadannan sunayen ko ku roke shi da su wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar wadanda suke yin ilhadi karkata kenan wanda ilhadi nau'uka ne daban-daban suna da yawa ku wa dharul ladina yalhaduna fi asma'ihi aqra'ata hamza yana karantawa da fathu an gane ko yalhaduna wasu ke karkatawa to kaga wannan nassi ne na alqur'ani karara a cikin suratul a'raf cewa sunayen Allah su ne mafi kyau ba masu kyau ba kamar yadda ya faɗa a cikin suratul taha an gane ko Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna cikin suratul taha farkonta taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardhi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil-qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahu al-asma'ul husna kaga sai yace lahu bai ce asma'ul husna lahu ba sai yace lahu al-asma'ul husna nan yana nuna taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidu al-hasr dai daga cikin abinda kalima in an jinkirta ta wanda ya kamata a gabata ta samu dai daga cikin ma'anoni ba wannan ma'ana kawai yake nufi ba a wani lokacin yana nufin al-hasr to nan yana nufin al-hasr an sha makanci Allah kadai ne sunayen shi suke al-husna na farko kowanne an ka doka shine mafi kyau kuma shi kadai ne wanda in an hada nashi gabaɗaya ba a samu wanda ba mafi kyau bane ina fatan ana fahimta ta dan kana samun wani sunayen shi biyu gare shi amma duk ba su kyau ne amma ba mafi kyau ba bai da suna mafi kyau to sannan kuma tana ka samu ne da sunaye amma waɗansu masu kyau ne waɗansu ba su da kyau to na Allah duka gabaɗaya ba wai masu kyau bane a'a ba a samun waɗanda ba suke masu kyau waɗansu ba mafi kyau dukkan su mafi kyau ne kuma babu ɗaya daga cikin su wanda an mai kyau a'a dukkan su in an hada su kuma mafi kyau ne ya kamata mu fahimci wannan to dan haka wannan nassi ne na alqur'ani malamai suka tabbatar da wannan ka'ida ba wai ra'ayi bane ake son a faɗa saboda ka san abin da ya shafi ilimi ana son a bada hujja da dalili dalili kuma ingantacce wallahu ta'ala a'lam
mallan sai ka'ida ta biyu asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun
nani
a'lam ko menene awsaf
to in an ce asma'ullahi sunayen Allah ta'ala madaukakin sarki a'lam a'lam in an ce a'lam shine abin da ake kira alam asalin alam kuma da larabci wani lokaci ana nufin alam kamar a ce babban dutse kololuwar dutse wani lokaci in an ce alam ana nufin tuta ko mu ce drapo sannan wani lokaci an ka ce alam ana nufin suna wanda yake ba an cira to shiga wani abu ba an gane kuma ana suna wanda ake dukuwa kai tsaye a dora wanda bai da alaka da an cira toshi daga wani abu yanzu kamar misali zaka iske wani suna sai mai karatun nahwu dan an ce alam kuma a cikin sai mun yi hattara domin an ce alam a cikin nahwu diddun nakira sunan da yazo da bai da alif wal lam kamar an ce rajulun shine nakira a cikin ilimin nahwu amma an ka ce ar-rajulu yana nufin namiji mai alif wal lam nan yana nufin wato matsayin alam yake to al-a'lam cikin ilimin nahwu guda shida ba wannan ake zance ba duk da yake nan alam ana nufin sunan da kamar ba cira to shi an kai wani abu ko suna ne wanda yake nuna ga wani abu wanda an ka sani da shi ma'ana a ce ga wanda dai an ka sani da wannan sunan ina fata an fahimci to shine ake kira alam to amma duk da haka sunayen Allah ba irin ka'idan nahwu ce gare su ba ta a ce sunan Allah don sunan Allah ne kace na izawa ba alif wal lam الله سبحانه وتعالى يجي إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم أتكن سورة الفصلت كم سيتي إنه هو السميع العليم تو كاغنان تكن سورة الأعراف بيد ألف واللام تكن سورة الفصلت سورة يذود ألف واللام تو باعتي وألا نكراني إلو وانتنس آلين نهو domin in kace Allah na kira ni kiran kamar ba a san Allah ba wanda ko yace Allah ya zama juhuli to kaga ko ai ya kafirta dan haka sai mun yi hattara masu karatun nahwu dole a hankalta ma wani bambanci da akwai cikin wato abin aqida shi yasa kake ganin malamai suna bayanin kan danganta fi'ili zuwa ga Allah ko danganta sifa zuwa ga Allah ko danganta wani abu kar ka dauko wannan kaida ta nahwu ka zo ka dora ta zuwa ga Allah wani lokacin sai ka fita daga cikin musulunci ina fata ana fahimta ta dole sai mun babi ne mai yawa akwai cikin tafsiri da aqida ba za mu samu damar kawo shi ba zan dan bada misali guda shine in anka kawo lamut ta'lil tana nuna kamar dan ayi abu wanda ba a san shi ba misali dan ayi abu to yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul ba mu sanya al-qiblar da kake akan ta ba ya kai annabi sallallahu alayhi wa sallam illa lina'lama sai dan mu sani haka zaka fassara shi a zahiri to kaga in kace Allah ya sani kina ya nuna akwai abin da Allah bai sani ba shi ko Allah ya san komai ina fata ana fahimta ta alima ma kana Allah ya san abin da ya gabata wa alima ma yakun Allah ya san abin da yake kasancewa yanzu wa alima ma sayakunu Allah ya san abin da zai kasance zuwa gaba sannan wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun abin da bai kasance ba an gane ko to Allah ya san ya riga ya wuce bai kasance ba amma Allah ya san inda zai kasance to Allah sai da bai kasancewa shi yasa Allah ya bada labarin munafikai da basu fita yaki ba tare da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita tare da ku da basu kara muku komai ba sai lalacewa da kananan magagadu da kuma sa muku shakka da sauran abubuwa to kaga har abada ba za su fita ba don wannan yakin ya riga ya wuce amma kuma Allah ya faɗi cewa da sun fita din da basu kara muku mutane ba sai lalacewa da tambadewa to sannan kuma wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu abinda can zuwa gaba Allah ya san ba zai kasance ba wancan malam yakun abinda bai kasance ba shi ko ga mala yakun zuwa gaba din ba zai kasance ba to amma Allah law kana kaifa yakun Allah ya san da zai ya da zai kasance Allah ya san da zai kasancewa misalin da malamai suke bayarwa ƴan wuta kiyama in ta tsayu Allah yana ba mu labari walau tara idh waqifu ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin allati bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakathibun kaga ɗan wuta Allah ce da an kawo su gaban wuta ga suna an wato tsayar da su bakin gabar wuta za su ce roki Allah da dai za a maido mu ba za mu karitar da ayoyin ubangijin mu ba mu imani Allah ce a'a abinda suka kasance suna boyewa shine ya bayyana gare su akwai maganganu da dama na malamai amma sai Allah ce wala ruddu la'atu limanhu anhu wa innahum lakathibu da dai an dawo da su kaga kiyama ba ta tsayu ba balle har ai tunanin zuwa gaba shin za a maido su ko ba za a maido su ba to dama hakan za ta faru Allah ya dawo da su duniya to Allah ya san in sun dawo ba za su yi imani ba shi yasa nan lina alama sai a ce Allah ya bayyana ko kuma ilimi na bayyanawa ba wai don shi Allah ya sani ba don mu bayyana ko don ilimi na bayyana amma ba dan Allah ya jahilci mi zai kasancewa ba irin waɗannan ayoyin suna da yawa kuma waɗannan ka'idodi babi ne mai zaman kansa thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada waliyabtali Allah shi yasa ma a cikin suratu Ali Imran sai Allah ya ce waliyabtali Allah ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur waliyabtali Allah ma fi sudurikum Allah ya yi haka dan ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku waliyumahhisa ma fi qulubikum ya tace abin da ke cikin zukatanku amma ce wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani da abin da ke cikin kirji dan ka sani cewa ba ƙara ilimi ne Allah subhanahu wataala zai yi ba ina fatan an fahimta to dan haka kenan ba ko wani fi'ili na ba danganta suna da fi'ili zuwa ga Allah ba ko wani lokaci na ba za ka dauko ka'idan nahwu ko wani abu ka zo ka watsa cikin aqida in ba kai annabi ba sai ka tashi bambara kai ina fatan an fahimce ni babu dai mai yawa kuma ta rana in Allah ya ba mu iko ta rayuwa ko cikin tafsiri ko cikin karatu ko kuma cikin karatu tukan da za su zo gaba in Allah ya ba da iko insha Allah ta'ala za mu yi bayani kan wannan mas'ala to an ce a'lam in an ce alam kamar abin da yake nufin wani yake kanta da wannan ana nufin wani ya keɓanta da wannan an gane ko shine a'lam in an ce awsaf kuma ana nufin sifa to ita zati daban sifa daban bari yadda mutane za su gane in an ce alam yanzu an ka ce yanzu muna tare da akamaka Allah ana kiran shi malam Sanusi to ai an san Sanusi sunan shi zatin shi ne to amma sifofi fa idan aka ce dogo kaga sifar shi aka faɗa ko aka ce gajere sifar shi aka faɗa ko aka ce fari sifar shi aka faɗa ko aka ce baki sifar shi aka faɗa ko ba haka nan bane to dan haka dai don mutare mu dan kusanto musu kenan Allah yana da sunaye waɗanda suke nuna zatin Ubangiji sannan Allah yana da sifofi waɗanda kuma suke nuna zatin da ta siffantu da waɗannan wato tana nuna sifofin da suke da alaka da zatin Ubangiji Allah subhanahu wataala don bayyuwa a samu sifa babu zati bayyuwa a samu mutun an gane ko a samu sifa ta fari ko baki kuma ba a samu mutumin da ke dauke da ita ba misali ko halittar da ke dauke da ita dan mu gari wallahi ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi malan sai kaida ta uku asma wallahi ta'ala in dalat ala wasfin mutaaddin me ake nufi da shi
na'am
kuma sanan yaya mallamai suke ka samu na shi
to kenan in dalat ala
wasfin mutaaddin tadammanat thalathat umur
na'am
wa in dalat ala wasfin ghayra mutaaddin tadammanat amrayn
na'am to abinda malamai suke nufi da wannan domin in an ce muta'addin sai mun dawo har yanzu ilimin wato nahwu domin fi'ili in an ka ce aiki kala biyu ne akwai aikin da kanka ya tsaya akwai aikin da ya tashi daga gare ka ya ce zuwa ga wani yanzu an ka ce wane yayi kuka to wannan kukan gare shi ya tsaya ko ba haka dan bari kai na kai kuka kenan kai da kanka na aikin kana kuma ga jikin ka ya tsaya amma yayin an ka ce wane ya kira wani to aikin shi ya tashi daga gare shi har ya kai zuwa ga wani mun fahimci wannan shine muta'addin kenan to yayin an ka ce wato sifa ta ubangiji in ta nuna sifa muta'addin ya zamanto fi'ilin da yake da alaka ko sunan da yake da alaka ko sifar da take da alaka da wannan fi'ilin to tana ketara wani zuwa ga wani abu misali in an ka ce Allah al-khaliqu mai halitta ko ba haka nan bari to nan na farko abinda za ta nuna muna tunda muta'addin na daga Allah yana kai zuwa ga halittunsa an gane ko za ta bada abubuwa guda uku na farko shine tabbatuwar wannan suna ga Allah na biyu tabbatuwar wannan sifa ga Allah cewa Allah mai halitta ne domin cewa an ka ce al-khaliqu dole sai mu hankalta ma zatin da ya sinfantu da wannan sifa al-khaliqu kuma sai mun kalli cewa sifa ce daga cikin sifofin ubangiji ko sifofin ubangiji mai yin halitta to daga nan kuma sai ta ba mu wani abu na uku tabbatuwar hukuncin yin halitta yana nuna cewa Allah ya yi halitta na fata an fahimci ni kenan kaga ga suna ya tabbata ga sifa ta Allah subhanahu wataala ta tabbata sannan kuma ga mi ga ketarawa wannan zuwa ga halittun Allah subhanahu wataala bari in ƙara ba da wani misali wanda mutane za su gane da ar-rahman da ar-rahim shi ar-rahman bai ta'addi ar-rahim yana ta'addi shi ar-rahman yana nuna Allah ya siffantu da rahama amma ar-rahim yana nuna Allah yana sadar da rahamar sa ga bayinsa shi yasa ba a cewa rahmanun bil insan amma sai a ce rahimun bil insan kaga yanzu duk inda suna Allah zo ar-rahman sai dai wani abu ya zo ya nuna dai dai daga cikin rahamomin Allah misali ar-rahman wa allama al-qur'an khalaqa al-insan kaga daga cikin rahama Allah Allah ya ba dan adam sani ar-rahmanu ala al-arshi istawa kaga nuna Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi ya daidaita akan al-arshi shi babar kanshi sani amma dai mun yi imani da ya daidaita akan al-arshi mun fahimci wannan da kyau to kaga shi suna na ar-rahman bai da ta'alluki ga wani abu amma suna na rahim shi yana da ta'alluki da bayan Allah duk da yake dur rahama suke nufi amma rahim yana nuna sadar da wannan rahama ga bayi duk da yake su suna fasaro su ce ar-rahman mai gamammar kyauta ar-rahim mai kebantaccen jin kai ranar tashin alkiyama wannan fassara da yawan malamai suna abin nan wasu suna ga ar-rahman ar-rahim ta fuskar ar-rahman yana nuna Allah ya cika da rahama tunda sifa ce ta fa'lan tana nufin al-imtila wal kasra shi kuma ar-rahim sifa ce wadda tana nuna wato Allah subhanahu wataala yana da kebantaccen jin kai ko kuma ar-rahim yana sadar da jin kai shi akwai maganganu da yawa na malamai ba ina son tsaya kansu ba amma shi in kaga ar-rahman ba ganin yayi ta'alluki da bayan Allah amma shi ar-rahim ko cikin al-qur'ani zaka ga yayi ta'alluki da bayan Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wato sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim kaga bin-nasi na an samu halittun ubangiji haka ya fada a cikin suratu wato al-hajj alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ard illa bi idhnihi inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim to kaga wannan yana nuna ta'alluqa kenan in mun samu ar-rahim abu uku yake nunawa zatin Allah ya wato zati ya tabbatar da zatin Allah tunda ya nuna akwai Allah kuma ya nuna sifa ce daga cikin sifofin Allah Allah mai jinkai sannan ya nuna Allah yana sadar da jinkan shi zuwa ga bayi to amma in ghairu muta'addin na misali kamar ar-rahman an gane ko to yana nuna abubuwa ne guda biyu na farko yana nuna zatin ubangiji nabiyon annabi Allah ya siffantu da rahama amma baya nuna wannan rahamar tana saduwa ga bayi kinan wannan hukunci na sadar da wannan abin mun ba zai tabbatuwa gare shi ba ta haka zamu gane bambanci wallahi ta'ala a'lam to
Allah ya saka malan da alkhairi malan sai kaida ta hudu da take cewa dalalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqa wa bit tadmin wa bil iltizam wannan ibara mi malamai suke nufi da ita
wanga karatu ne wanda in dalibin ilimi ya fahimce shi to ina ganin gaskiya fa'idodin da zai samu Allah din san iyakarsu an gane ko domin karatu ne wanda yake da alaka da ilimin usulul fiqh yake da alaka da ilimin tafsiri kuma tanan ne malamai suke tsere ma juna domin wanda ya fahimci wannan zai iya yin karatu ya fitar da mas'ala 200-300 lokaci guda wannan dilala karatun dilala domin ana cewa ad-dalala ad-dulala ad-dilala duka ana fada musallaf lugawi muttahid al-ma'na ma'ana ba ta canzawa sabanin wanda ma'anar shi take canzawa wanda ma'anar shi take canzawa irin su al-qasdu al-qistu al-qustu al-qasdu zalumci wa amma al-qasituna fa kanu li jahannama hataba al-qistu kuma adalci wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a القسط كما تراران وتا كاغونغ مختلف المعنى اما متحد المعنى الدلاله دوكا ينا نوفين معنى دا كلمه تكي باير وا كما انار ابو تو على اي حال wannan idan mutun ya fahimce shi yana karatu musamman wanda yake karanta nassi na alqur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma magana ta ilimin adab ko kuma cikin ilimin shari'a da an baka karatu guda an ka baka mas'ala guda ko ka dauko nasi guda zaka iya fitar da masaloli masu yawa to nan ad-dilala bil mutabaqa da ad-dilala dilalatu at-tadammun da dilalatu al-iltizam shi dilalatu al-mutabaqa ana nufin abinda kalima take basuwa da cikakken ma'anarta ina fata an fahimci ni ma'ana yanzu idan an kaci kujera zan bada misali to kujeran nan tana nufin katakin ne da kusoshi waɗanda aka hada aka yi ta to gaba ɗaya din ma'ana da take basuwa shine ad-dilalatu bil mutabaqa ina fata ana fahimta ta yanzu misali idan muna so mu fahimci wannan mu dauki suna Allah an gane ko misali mu ce Allah subhanahu wa ta'ala khaliq mai halitta ne to kaga ya ba mu ma'ana guda nawa guda uku na farko ya ba mu ma'anar zati akwai zatin Allah na biyu ya ba mu ma'ana akwai sifa ta ubangiji ya siffantu da halitta kuma ya nuna Allah yana yin halittu to wannan ma'anar shi gaba ɗaya bi dilalatul mutabaqa kenan shi yasa duk kalmar da ka dauka cikin alqur'ani ko hadisi tana da dilalatul mutabaqa mun fahimci wannan to sai abu na biyu sai dilalatul tadammun ya an ce dilalatu tadammun shine abu ya kumshi abu ba a kawo shi ba amma ya kumshi shi domin da muka ce al-khaliqu ya nuna akwai zatin Allah ko ba ka nan bari sannan kuma ka ce al-khaliqu daga cikin sifofin Allah akwai mai yin wato kasancewa sa mai yin halitta sannan kuma kenan wannan ya nuna aiki ne na Allah wanda Allah subhanahu wataala yake aikatawa to ya tadammanu al-makhluqat yana nuna akwai abubuwan da Allah ya halitta to Allah daban halittunsa daban amma kasancewa shi mai halitta ya nuna yana yin halitta ko ba haka dan bane to haka zamu fahimtar dilalatu wato at-tadammun shi dilalatu at-tadammun yana bada juz'in ma'ana sashen ma'ana yanzu kaman misali in mun ka ce al-khaliqu yana nuna zatin Allah to juz'in ma'ana ya bayar domin ba wai kawai yana nuna zatin ubangiji shi kadai bane yana nuna zatin ubangiji da sifar ubangiji da kuma aikin ubangiji to in mun ka dauke daya daga cikin wadannan uku muka ce a'a al-khaliq yana nuna sifa ce ta Allah to dilalatu tadammun ne domin kadan ne juz'ul ma'ana ne muka dauko shi ko dilalatul mutabaqa mun hada dukkan abin da lafazin yake dauka guda uku sai dilalatu wato al-iltizam dan an kace al-iltizam shine abin da lafazi yake basuwa kharijul ma'ana kharijul al-laf ma'ana shi ba cikin lafazi yake ba ba cikin kalmar yake ba amma yana bada wannan ma'ana yanzu misali idan muka ce suna daga cikin sunayen Allah al-alim Allah masani ne ko baka nan bari to kaga ya tabbatar muna da sifa ta Allah ya tabbatar muna kuma da zati na Allah bil mutabaqa kuma ya nuna ilimi sifa ce ta ubangiji ko baka nan bari ah to amma kuma in mun ka ce a sifa ce ta Allah to dilalatul at-tadammun ne domin bai hada su guda biyu ba in muka ce zati ne na Allah dilalatul tadammun ne to amma mun ka hada duka abin da ya kumsa to dilalatul mutabaqa to dilalatul iltizam tunda mun ce Allah al-alim
sani
masani ne to bi dilalatul iltizam yana nuna wato kamar in an ce masani ne kenan Allah subhanahu wata'ala hakimunna gwanina domin mai ilimi shine ke yin abu ba tare da kuskure ba duk abin da muke yi ɗan adam muke gani mafi yawanci muke fada cikin kuskure yake kawo shi jahilci jahilci kuma ba dole ba sai kai lakkol ko ba kai lakkol ba a'a jahilci shine ka aikata abu baka san makomashi ba ko kana aikata abu amma baka san abin da zai haifar maka ba shi yasa kowa na yin kuskure saboda ba mu da cikakken ilimi da muna da cikakken ilimi da ba mu sai kai ba mun kai dan kasuwa ya kwade ba da mu da cikakken ilimi da waɗansu mutane ba mu yi mu'amala da su ba da muna da cikakken ilimi da ba za ka bai hajjar da za a kashe ka ba ko a zalunce ka ko a cuce ka ina fata an fahimce ni to kaga suna na al-alim yastalzimul hakim ina fata an fahimce za ka ma wani lokacin qur'ani na kawo su innahu huwal alimul hakim ko innahu hakimun alim ina fata ana fahimta ta to wannan dai ma'ana dai duk abin da ya zamanto ta fuskar wani abu za a fahimce shi to sai zamanto yastalzimuhu in mun ka ce al-khaliqu Allah mai halitta ne to bi dilalatil iltizam yana nuna al-hayy rayayye domin mi domin wanda ya mutu yana halitta bai yi to kenan shi sunan wanda ya halitta mai halitta yana nuna cewa rayayye ne domin inda bai dare da ba zai halitta ba dan yan uwa su fahimta to da ka dauki ko wuce kalma cikin qur'ani kai yi haka ko cikin hadisi to ina ganin fa'idodin da zaka fitar da su ko cikin masaloli na ilimi ba tun da cikin ilmul balagha da ilmul adab ana karatun ad-dalala abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske yana da kyau daliban ilimi su karanta shi dan su iya istinbati da kuma fahimtar abinda malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka malan da alkhairi malan sai ka'ida ta biyar asma'ullahi tawqifiyya la majala lil aql fiha
na'am
sunaye Allah madaukakin sarki tawqifiyya me yake nuni da tawqifiyya kamar da malamin suke bayani
na'am
sannan la majala lil aql fiha shin aql yana tasarrufi ko kuma inda aka sai shi mu ne ya kamata mu tsaya
to abinda ake nufi da asma'ullahi tawqifiyya me yake ni tawqif daga waqafa yuqifu tawqifan sai da abu in an ce waqafa shine ya tsaya to wasu malaman luga sai suka ce a ce waqafahu ya tsayar da shi saboda a nuna karfi koko a ce awqafahu tunda ya ana son fi'ili shi ta'addi ana iya mai shadda koko tad'if kenan ko kuma a ƙara mishi alhamza yanzu in ce zahaba ya tafi to ina so in ce an tafiyar da shi sai in ce zahabahu ko in ce azhabahu duk da yake zahabahu ya fi karfin ma'ana da azhabahu an gane ko to kenan waqafa ya tsaya sai dai waɗansu malamai suka ce a in dai ba bukata a akwai ba shi waqafa fi'ili ne wanda shina iya zakkuwa lazimi da ta'addi in ka ce waqafa ya tsaya kuma kana iya cewa waqafahu ba tare da ka ƙara alhamza ba ka ƙara shadda kuma ya tsayar da shi shi shina daga cikin fi'ilan da addawan ga al-arabci mi ad-dalili muna son mu faɗi magana ne koi ko ko a'a akwai shi a cikin al-qur'ani Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun kaga Allah bai ce awqifuhum ba kuma Allah bai ce waqifuhum ba ku tsayar da su ina fata ana fahimta ta to kaga waqifuhum Allah subhanahu wataala ce bai ce awqifuhum ba ku tsayar da su to an kace tawqif asalin shi tsayar da abu ma'ana na ana nufin kowa ya tsaya bai da izinin ya ketara sai in ya samu nassi shine ake cewa tawqifiyya tawqif an gane ko tawqif ba tawfiq ba domin tawfiq dacewa ne kana iya kawo ra'ayinka ya dace ko bai samu dacewa ba sai a ce tawqifiyya la tawfiqiyya tawqiqi tawqif la tawfiq sai mun bambanta wato ana tsayawa ne inda nasi yace a tsaya ba a kirkirowa a ƙara ko a rage ba a kawo ra'ayi to shiri ake ruhi da wannan wannan kuma saboda babu wanda ya isa Allah subhanahu wataala ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha mutane ba za su kewaye ba wani sani nan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi wadan sun ce nan min ilmihi daga sanin Allah sai zamanto masdar ne mudafun ila wato abin nan al maf'ul kenan mutane ba za su kai ga sanin ubangiji ba mutane ba za su kai ga sanin ubangiji ba kenan su mutane su san Allah illa bi masha sai abin da yasu ko ko wala yuhitun bi shay'in min ilmihi ya zaman to masdar ne mudafun ila al-mim ila al-fa'il ilmin na Allah an gane ko illa bi masha sai abin da Allah su yi sanar da su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abaku ba cikin sani sai dan kadan akwai maganganu da guda biyu duk kuma dukan waɗannan fasirori sun tabbata ba abinda za a sani game da ubangiji sai abinda Allah ya so kuma ba abinda za a sani game da halittun ubangiji sai abinda Allah subhanahu wataala ya so waɗannan fasirori ba su cika da juna ba to amma anan abinda nake so na ce ba a ciruwa suna cikin larabci dan mutun ya ji larabci kawai ya zamna ya dibi yadda ya kamata kawai sai ya tsara ma Allah suna wannan kuskure ne A'a, in kace wannan suna Allah ne ko sifa ta Allah to babban abin da za a kalubalance ka da shi kawo aya in nace al-alimu suna Allah ne sai a ce kawo aya ko hadisi hadisi kuma ingantacce sai an tabbatar da hadisin nan ya inganta ba a tabbatar ma Allah da suna sai sunan da tabbata don bayyuwa ne ka zo ka zabo wani suna ka kawo babu shi al-Qur'ani babu cikin hadisi a karba maka shi yasa zaka ga wadansu suna ta kirkirwa sunaye suna cewa sunayen Allah ne ko da aka bincika a cikin Qur'ani babu adiba cikin hadisi kashinta babu ma hadisin ko kuma a samu hadisin amma hadisin bai inganta ba to kaga nan ka zo ne ka kirkira ma Allah subhanahu wataala wani abu wanda kuma yi ma Allah subhanahu wataala ƙarya akwai matsala Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada kai ma'ana kada kai bani asalin alqafu shine daga qafa yaqfu shine bin baya akwai wani abu da ake cewa alqafa kokuwar kai to duk abin da zai biyo baya sai a ce wato ya bi shi qafahu ya bi bayan sa to nan wala taqfu kenan kakkabi diddigi ma'ana kada kai bayani abin da baka da sani akan shi to kenan kada ka zo ka ce suna Allah kaza ne ba a sanin suna Allah sai Allah ya kwadi ko kuma sai in wanda an ka turo wanda yafi kowa sanin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wannan suna Allah ne ko sifa ce ta Allah ba harka ce ta jahiya ba ba harka ce ta rikici ba harka ce ta ilimi abinda duk za a gina akan ilimi kuma shine zai kai labari shi yasa malamai suka ce tauqifiyya zaka ga malamai suna cewa wani lokaci la majalil ra'yi fiha ma'ana ba abana wanda ra'ayi na da dama don ina jin larabci kawai in kirkira ma Allah suna in ce ato ga wani suna Allah in kai haka kai banna kuma ba wai wani kai ma bannan ba kanka na kai ma don ranar tashi alkiyama za ku hadu da Allah eh in ka isa kai ta'addanci duniya amma baka isa ka hana kanka ka mutu ba kuma baka isa Allah ka hana Allah ya tayar da kai ba baka isa kuma ka hana Allah subhanahu wataala maka hisabi ba Allah kai mu nutsari
amin eh mallan game da wannan mas'ala akwai wa'anda suke yuqaddimuna al-aql ala an-naql
na'am
suna fifita hankali game da abinda ya tabbata a cikin alqur'ani ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
na'am to wannan musamman in muka duba mas'ala ce da ta jima a tarihin musulunci tunda mu'tazila in ka diba ana kiransu al-madrasatul aqliyya musamman ko cikin fiqh zaka ga wadansu suna doka ahnaf mazhaba ce galibi tana maili zuwa ga abin nan al-ara' al-aqliyya tunda suna kiranta al-madhhab ar-ra'y duk da yake ba gaskiya bane Abu Hanifa saboda nisan shi da Makka da Madina inda nasoshi suke shi yasa wani lokaci a ci ganin fiqh su yana da wannan abu na gaba kuma shi kanshi yana da littafi na hadisai da ya ruwaito don haka dai kuma ba mu mazhaba ta wadi ta sha muna kai ba kowa ne ina dalilin da ya kasance yafi karfi sai a dauke shi sai a yi aiki da shi don haka mu ba muna so mu yi suka zuwa ga wata mazhaba ko zuwa ga wata mazhaba ba to anan mu'tazila su mutane ne waɗanda yuqaddimuna al-aql ala al-naql ma'ana suna gabatar da hankali akan abin da nassi ya zo da shi wannan kuma kuskure ne nassi shine ake gabatarwa sai dai ba a shi hankali yana kokarin ya gano abin da nassi ya ce ba wai a'a an watsar da hankali bane a'a hankali yana da matsayi a cikin shari'a domin da shi hankali ne ake yi maka hukunci in kai kuskure duk kotun duniya da kotu ta musulunci da alkali na musulunci da alkali na al'ada da alkali na bature da alkali na duk duniya in an ce mutum mahaukaci na bai da shari'a da bai mishi domin shi hankali sharadi ne na a dora maka wani abu kenan shi hankali yana kokarin ya gane nassi ne ba yana kokarin yi ma nassi hukunci ba shi yasa wajen naqadi da ake cewa ana kritike waye isa yi kritikin Allah waye isa yi cigaran Allah ko waye isa yi cigaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam indai nassi ya tabbata in ka ga hadisi ya tabbata ko aya ta tabbata to in baka gane ta baka koma ma malamai kuma ka tuhumci hankalinka don Allah baya yin kuskure sai ka bi ka'idodin da malamai suka dora na fahimtar nassoshi kuma ka tambayi malamai don wani abu dole sai an koma zuwa ga masana ko kai malami ne akwai masalar da za ta sha karfinka sai ka tambayi ɗan uwanka malamai ko almajiranka ko waɗanda kuke da ilimi ko kuma muzakara ko a ci gaba da bincike me ba wanda yake wai sani da komai in ba Allah subhanahu wataala ba ina fata ana fahimta ta to wannan madrasa tana da tasiri a cikin aqida tana da tasiri a cikin duk da yake fiqihun su galibi zaka iske ba ara na fiqihun su ba suke da wani abin nan wajen aqida da tafsiri akwai wani dan uwa daga cikin mutanen kasar Burkina Faso ana kiransa Dr. Imbamanta ba Kindo yayi bincike akan al-madrasatu al-aqliya a kasar Sudan ya gabatar da magistrikin sa wa atharuha fi tafsir zaka gani al-madrasatu al-aqliya wa atharuha fi tafsir zaka iske da tun daga mu'tazila za a dauko har zuwa ga wato zamanin mu da irin wadanga abubuwa na ilimi da bincike da suka zo da kuma tasirin wannan madrasa a kasar Misra zaka iske wadansu suna tawilin na soshi a ce nasi ya tabbata al-Qur'ani kaza su ce a abin nan hankali bai yarda da shi ba to hankalin wa abba yarda da shi ba naka koko na musulmi wanda ya san ciwon kansa domin Allah ya bada labarin abu kace baka yarda da shi ba Allah ya ce turuwa ta yi magana kace a kai kujo ya ance wai turuwa na magana koko a ce tsuntsu ya magana ce kai wai ance wai tsuntsu na magana ya za a yi wanda abu gata naci a a kai baka san girman Allah ba ya za a yi kai kritikin Allah subhanahu wataala to irin wannan madrasa kin za ku iske musamman tafsirai na irin kasar Misra wadanda suka yi wancan zamanin asrun nahda da wane ne asrun nawaiwa za ka gane su mu'tazila kuma suna da ara wadanda kuma za a yi tattara ara akin su ko wajen tafsiri a rinka karantar da dalibai don su san irin wadannan abubuwa abu ne wanda ya shekara dubu ba wai wani abu na sabo ba a zo a nuna nasu kaza 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 a a aya kaza kamar dai ta yi kaza shi sa malamai suke ta kokarin ma yin al-jam'u bainal ayat ko al-jam'u bainan nusus ka gane hadisi kaza bai ci karo da hadisi kaza ba aya kaza bata ci karo da aya kaza ba ko ba haka ba koko aya kaza bata ci karo da hadisi kaza ba kai na abbaka fahimta ba dole suka koma mu malamai wanda shi na ɗaya daga cikin karatutukan da muke gabatarwa a garin Yamai na dauki wannan fannin ina tafiya da littafi guda biyu na farko littafin daf'o'i hamil al-tirab an ayat al-kitab na al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti da kuma littafin as'ilatu al-Qur'an al-Majid wa ajwabatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir al-Razi akwai kuma wani littattafai da dama kan wannan fanni kamar izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib littafi ne mai kyau cikin wannan fanni dalibai dai suna iya neman littattafai irin ibn qutayba tun wancan lokaci yayi ta'wil mukhtalif al-hadith malamai da dama sun yi littattafai dai kan wannan fanni akwai fawaid fi mushkil al-qur'an na'izuddin abdussalam sultan al-ulama duk cikin wannan fannunukan ne in cikin hadisi ne akwai ta'wil mukhtalif al-hadith na ibn qutayba mutun ne mai tab'a wanda an kai tahqiqin hadisanta kamar Muzaffar Sinnari yayi tahqiqin shi الشيخ مظفر السناري سننكما أكوي تأويل مشكل الآثار نا إمام الطحاوي وانكما من يمتنين من طبعا أنك تحقيق أحاديث كنسا المهم ده إلمي إلمو كاني وانا ما لمسونا نسونا بنشكي أكن سو تأصيلا وتطبيقا غا قائدو دين دا أكي بيكما غا يد أكي بيان أنت منصي أغاني كو يد أكي هاد أولا دن نصوشي بايا أن تبتا دا لكن سوسين إنغانتا دومي أن حديثي نيون دا بي إنغانتا بدا حديثي دا إنغانتا وانشان كوي باما مغانا أنبي بوتي صلى الله عليه وآله وسلم بلما أتي أحد أسو تو دا هكا دي ba a gabatar da hankali akan nassi amma dai hankali aikin shi ya kokari ya gane abin da nassi yace in nassi ya inganta mun fahimci wannan wallahi ta'ala a'lam
Allah ya saka mallan da alkhairi mallan sai kaida ta shi da take cewa asma'ullahi ghayra mahsuratin bi adadin mu'ayyan
na'am
da akwai wa'anda suke cewa sunayen Allah dari ba dai ne
na'am
to ya bayani na gaskiya shi game da wannan mas'ala
to Allah subhanahu wa ta'ala yace na da sunaye kyawawa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko ba haka nan bane to waɗanda suke kafa wannan hujja wani lokaci karamcin bincike ne gare su ko ba haka ba ka san kullum muna faɗa ma dalibai in ma nassi ya inganta kai kokari ka gane ma'anar sa abinda ake kira ad-dalala ko ad-dilala ko ad-dulala su suna kafa hujja ne da hadisi wanda yake a cikin sahihul bukhari da sahih muslim حديث أبو هريرة وعند منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم كتوى إن لله تسعة إن لله تسعة وتسعين اسما ألا يند سونا يدريبا ديا نبات أنفهم تيني مئة إلا واحدة سونا دريبا دي كاقو ننك ممس انت أكيد يكي دعك عرف السلامك سيتي من أحصاها دخل الجنة واند يكي آي وأن سونا يشغى الجنة to shikenan anan wani ce to kai kaji a cikin hadisi an zo an ce Allah yana da sunaye 101 shi yasa zaku ga wata riwaya an jero sunayen Allah musamman cikin sunanin Tirmidhi da kuma Ibn Hibban za ka an kawo wata riwaya wadda ta kawo sunan Allah Allahu Ar-Rahman an yi sardukin su malamai suka ce wannan riwayar da mutane suka dogara ga ita na cewa sunayen Allah da suka zo cikin wannan littafi da an kai sardu asma'illahi subhanahu wataala busu inganta ba dan haka wannan nassin bai inganta ba balle mutum yazo ya tsare ce ga sunayen Allah cikin Allahu Ar-Rahman al-Kaza 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 a kowane suna sai an da wannan nassin ya inganta da waɗannan sunayen sun tabbata sunayen Allah amma wannan hadisin wanda anka jero sunayen Allah bai inganta ba amma dai tabbas wanga hadisi na Abu Hurairah cikin Sahih al-Bukhari yana cikin Sahih Muslim na cewa Allah yana da suna dari ba dai to nan sai mu ce madalibin ilimi bincike ai hattara dan akwai kuskure cikin wagga mas'ala guda biyu mu yi kokari mu kare su dan lokaci na hararen mu da an ka ce sunayen Allah dari ba dai ba cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana da sunaye dari ba dai su kadai ba bai ce inna lillahi 99 asman faqat bakin su Allah bai da wadansu sunaye ba haka ake nufi ba yace Allah da sunaye dari ba daya a'a nan yana magana yakan wadansu sunaye daga cikin sunayen Allah to yana son ya faɗi wani hukumci da yake da alaka da su shi yasa sai ya kawo wadanga sunayen ma'ana su ana magana ne kan wannan hukumci kamar yanzu da mutum ya zo cikin gidansu sai ya ce babanku kuma baban shi na nan tana yi wa babanku ya ce ku yi kaza to shi ma baban shi ne amma me yasa ce babanku saboda su aikin yake da alaka da su inda albin yana da alaka da shi sai ya ce baban mu ya ce mu yi kaza ba sani ko an fahimta ba to nan da yace sunayen Allah dari ba daya sai ka gane cewa sunan Allah ba dari ba dai bane kadai meye dalili sai ka koma wato shi sa karatun mas'ala yana taimakon dalibi ya fita daga cikin matsaloli domin in ka karanta nassi guda ko aya guda ka fassara mai yiwa hadisi nan yana bukata hadisi 10 kafin a gane shi mai yiwa aya nan tana bukata aya 10 ko 30 kafin a gane ta ka zo kawai ka fassara da guda ka ce ga abin da Allah ya ce kuskure ne fa dirasatul masail akai ba dirasatul nassin wahid ba an gane ko hadisi na Abdullah ibn Mas'ud shike tabbatar da wannan wanda Imam Ahmad ya kawo shi da Imam Ibn Hibban da Imam Al-Hakim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta addu'a da fada wanda take tafiyar da bakin ciki a cikin wannan hadisi yake cewa Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka Allah da kowane sunanaka samaita bihi nafsak wanda ka sanya makanka suna shi a gane ko to yanzu an ce Allah ya sanya maka shi suna tana yawa sai mu ce ya sanar da shi a cikin littafin sai yace aw anzaltahu fi kitabik ko ka sabkar da shi cikin littafin ka to kaga ai ba cikin alqur'ani dai bane akwai sunayen Allah yace aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani daga cikin halittunka ko ya zamanto mala'iki ko ya zamanto annabawa aw ista'sarta bihi fi ilmi alghayb indak ko ku ka boye wannan sunan babu wanda ya san shi sai kai sannan wagga aw malamai sun kace littafsil ko kuma littanwi'a dan an nuna maka nau'i ba ana nufin au ba kamar an ba da zabi ne sammai ta bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik kamar wani suna Allah ya sanya miki kansu suna wani kuma koko in ka sabkar da shi kenan sai zaman to kamar kishoyin juna a ba aka yi ni ba nan tafsiri na wato akwai ƙari kan wanda Allah ya sabkar ko wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da bai su koko ista'sarta bihi Allah kake banta da sanin shi kaga wannan ya nuna sunayen Allah akwai wanda babu wanda ya san su sai Allah bal ma shi sa cikin hadisi na shafa'a wanda ya zo na abinda na manzo sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai bani waɗansu sunaye waɗanda zan yabe shi da su da su kalmomi waɗanda anan ni kaina ban san su ba mun fahimci wannan da kyau to kaga kashe dauka hadisi wanda sahihul bukhari kawai kace sunayen Allah dari ba ɗaya na kaga ka abuka cikin tashi hankali sannan daukar wancan hadisi da yazo yace sunan su sunan Allah kaza 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 an kajiro su guda dari ba ɗaya bai inganta ba sai mas'ala ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan da yace man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su duk da yake akwai wasu alfaz da suka zo man hafizaha wanda ya harrace ba ana nufin harracewa ba kawai ka zo ka rike sunan Allah Allahu arrahman arrahim almaliku alqudus assalamu almu'minu almuhaimin shikenan ka ce a'a to kai ka iya su ga kai shikenan ka zan dan aljanna ba haka ake nufi ba man ahsaha ba kidan yasu ake nufi ba man hafizaha ba wannan nufin ka harrace da kai ba a'a ka haddace su ka iya karanta su ka ambaci Allah da su ka san ma'anar su ka yi aiki da abinda sun ka karanta su Allahu yana nuna Allah shi kadai cancanta abautawa kakkai shirka da Allah to nan ne ka kiyaye sunan Allah an gane ko Ar-Rahman Allah mai jin kaina kakkace ka aika sako kace a yayin an zo lahira Allah jin kai zai ka dani aljanna a Allah ya ce ka guji hushin shi Al-Ghafur Allah mai gafara ne ka nisanci zunubai in kana aikata suka tuba yanzu kakkai fatan ka koma kaga kai aiki da abin da sunan ya kumsa amma haka kawai ka zo ka harrace man ahsa haka je sawa sunan Allah kace da khalal janna kenan kawai kowa yazo yanzu ya dauka ce Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Maliku a ga sunan na lissa wasu dari ba dai gidan aljanna zani ko kace man hafizaha wani ce to bari in haddace Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Maliku Al-Qudus shikenan ka haddace a ce ka shiga aljanna ba haka ake nufi ba ka haddace su ka iya karanta su da kyau kai san ma'anar su kuma kai aiki da abinda sun ka kumsa shine abinda ake nufi in ba haka ba sai an tabka banda akarmaka Allahu ga duka alamu ina ganin lokacin mu ya zo karshe sai mu dan tahi hutu sannan mu dawo mu ci gaba da wannan karatu Allah ya taimake mu amin